من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan rana ta hudu ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439, wadda ta yi daidai da ranar 20 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya. A yau insha Allah za mu tashi majalisi na 5 kenan, na hudu a cikin karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani a wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Qur'an a wannan birni na Kano. Allah ya ƙara masa kariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya. Kamar yadda muka saba, za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto. Kafin mu amsa tambayoyi, ina so ne jan hankali a kan wato harkokin da harkokin sanya hannun jari da ake ta kiran mutane su yi ta hanyar kasuwanci a intanet. A yanzu sun fito da wani sabon abu da suka kira shi Ramadan Gold, wato zinaren Ramadan. Yana nan sun soma yada sako ta hanyar text da WhatsApp, suna ba da sunan tasarsu ta yanar gizo domin mutane su shiga su sa kuɗi, kuma su janyo waɗansu su sa kuɗi, wanda idan ka janyo mutane suka sa kuɗi a ciki, kana zaune akwai abin da za a baka. To, abin da ya sa waɗannan abubuwa suka ci gaba suke faruwa tare da bayyanar irin abin da ya faru a da na cinye kuɗin mutane ba da haƙƙi ba, shi ne har yanzu mutane suna yaudara suna shiga wannan abu, har yanzu suna samun waɗanda suke shiga wannan abu. An sha gaya ma mutane bai halatta ba, cin dukiya ne ba, cin dukiya ne ba da haƙƙi ba. Haka nan, in ba ku manta ba, an zo an yi magana Swiss Golden, muka yi gargaɗi a kai, muka ce koda ya zo a zahirin da yake ya dace da shari'a, amma akwai alamar cewa shirin cuta ne. Gashi ya bayyana waɗanda suka shiga sun kwana a ciki, an cinye kuɗin mutane, waɗanda suka yi sanadiyar shigo da mutane cikin abin an bar su da cewar sun cinye kuɗin mutane ba da haƙƙi ba. Kwanan nan EFCC ta yi bayani a kan wannan al'amari, amma duk da haka mutane ba su farga ba. An zo ana ta yi, aka zo da wani abu Dubai Gold, yanzu kuma an zo da Ramadan Gold. Wai hanya cikin sauƙi da za ka samu dala da euro, haka suke kiran kasuwa. Haka aka zo fa aka yi shekarun baya, aka yi Moscow, wai in ka sa kuɗi duk wata ga abin da za a rinka baka. Wato, kowa yana son ya rinka samun kuɗi ne ba tare da ya sha wahala ba, ba tare da ya ɗauki kasada ba. To, in ka baka ɗauki kasada ba, to za ka ɗauki kasadar asarar dukiya da riba baki ɗaya. Saboda haka a farga, tunda ka ji sun sanya ma abin sunan Ramadan, to nema suke su amfani da Ramadan su ci kuɗin musulmi. To, Allah ya kare bayan ansa daga wannan sharri nasu. Kuma 'yan Najeriya ne suke yi, ba waɗansu ba. In ka je website nasu za ka gani 'yan Najeriya ne suke, kuma yawancin su ma ba musulmi ba, in ma da musulmin a ciki sun haɗu ne domin su yi cuta. To, Allah ya mana maganin su, Allah ya tsare musulmi daga sharrin su. Amma ya kamata a yada a fadakar duk waɗannan abubuwan, Dubai Gold, Ramadan Gold, Swiss Gold, wanene Gold, bi hanya ce ta cin kuɗi ba da haƙƙi ba. Cinikin Gold a cikin shari'a ya fi komai tsanani, yana da ka'idodi masu tsaurin gaske, wanda yake duk waɗanda suke cewa suke yin sa ba sa bin wannan ka'idodin na shari'a. Saboda haka, in ka san ka'idar cinikin gwal, kana ganin wannan zaka ce a wannan shari'a ba ta yadda da shi ba, kaga ka huta ba sai ka shiga ba. Amma in zaka tsaya ka dubi cewar ai ba wani abu bane, janyo mutane ne sannan a baka lada to zaka je ka janyo mutane kan a cikin su ba da haƙi ba ya zamanto ka taimaka wajen zalunci da cin haƙin mutane to akwai tambaya ta farko wannan yake dan Allah ina son ƙarin bayani akan nafilan da ake yi bayan kiran sallah sannan amma la ina son bayani kuma akan lokacin da rana take zawali kwanaki na ji wani yayi tambaya akan aka kuma bashi amsa to a yanzu wani irin lokaci ne ranar ke yin zawali na farko dai yin nafila bayan sallar azhar al bayan kowace sallah wannan sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yace baina kulli adhanain salat ana uku yace liman sha tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah ta nafila ga wanda yaso saboda haka yin nafila bayan an kira sallah ta daga cikin nafiloli mutlaka wato nafiloli iri biyu ne akwai nafila mutlaka wanda nafila da ba a kayyade ta da lokaci ko da wata hay'a ta musamman ba wanda ana yi ne ake so a yawaita ta a yawaita sallah kamar yadda ake so a yawaita zikiri to wannan ita ake cewa nafila mutlaka to a tsakanin kowace sallar kowane kiran sallah da iqama akwai nafila da mutum zai iya yi a kallan ta raka'a biyu mafi yawan ta iya lokacin da ya bada dama a kai nafilar kafin a tada iqama sai dai daga an yi iqama ba a yin nafila na nau'i na nafila ta biyu kuma sune as-sunanur rawatib da kuma an-nawafil sune ake cewa an-nawafilul muqayyada nafiloli wanda aka kayyade su da wata hay'a kamar al misali witr kamar raka'atayn fajr kamar sallolin idi guda biyu da sallar roƙon ruwa da sallar kusufi na wata na rana da sallar kusufi na wata duk waɗannan nawafilul muqayyada ne daga cikin su akwai wanda ake ce musu as-sunanur rawatib sunnoni ratibai wanda ake yin su kafin sallolin farilla da bayan sallolin farilla shine raka'a hudu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar magriba da raka'a biyu bayan sallar isha da kuma raka'atayn fajr amma nafilar da ake yi kafin sallar al'asr wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya salla raka'a hudu kafin sallar al'asr Allah ya masa rahama wannan ba sunna ce ratiba ba ta daga cikin nawafil al-mutlaqa wanda ake amma ba ta daga cikin sunnoni ratibai to duk waɗannan wato sunnoni ne waɗanda suke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu khairu mawdu sallah ita ce abin da yafi komai muhimmanci fal yastaghfir minha al-abd aw liyastaqil wanda yaso daga cikin bayi to ya yawaita wanda yaso kuma ya karanta yawaitawar ya nuna yafi amma dangane da zawal shine lokacin da inuwa ta kai mafi karancinta a tsawo domin inuwa idan rana ta hudo inuwa tana da tsawo tana fuskantar yamma za ta rinka raguwa tana raguwa kuma tana karkata har sai lokacin zawal ta kai matukar karantarta to sannan kuma sai ta soma karuwa amma ta kwanta zuwa jihar gabas to wannan lokacin da ta kai mafi karancinta shine zawal wanda a yanzu shine yawanci kalandodi suke sanyawa lokacin sallar azhar domin daga zaran zawal ya shiga rana ta karkata ta soma tsawo to sai lokacin sallar azhar ya shiga wanda wannan lokaci yana canzawa daga tafiyar rana da wuri da yanayi a yanzu kaga abinda ake cewa lokacin zawal minti karfe 12 ne da minti 25 a nan birnin Kano shine lokacin da sallar azhar yake shiga to lokacin zawal din kafin sallar azhar din ba a nafila a lokacin amma daga zawal yayi ana yin nafila kuma lokaci ne kyakkyawa da ake so a yi nafila saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin yin raka'a hudu a wannan lokaci aka tambaye shi yace lokaci ne da ake bude kofofin sama nake so a daukaka ayyukana zuwa ga Allah jalla wa ala saboda haka cewar ana bude kofofin sama a wannan lokaci ya nuna kan cewar aiki ana karbansa addu'a ma ana karbarta saboda haka ayi kokari wato kwadaitarwa ne kan ayi wannan ayi sallah a wannan lokaci a kallanta shine raka'a hudu kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma wannan raka'a hudu ba su ne sunnoni rawatib ba wanda ya ambata a hadisin Aisha wanda ake yin su kafin sallah azhar su tsari ne akan sunna ar-ratiba na'am raka'a biyu da ake yi bayan sallar isha gaban take da shafa'i da witri gaban take da shafa'i da witri ita ratiba ce ta sallar isha wanda idan mutum bai yi ta ba a masallaci zai iya yin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake yin ta kuma wannan raka'a biyu da yake yi daban take da raka'a hudu da yake yi kafin ya bacci to wannan ratiba ce ta bayan sallar isha to kuma raka'a hudu da yake yi kafin ya bacci kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito kamar kuma yanda ake yin banda kuma sallar tahajjud wanda yake raka'a 11 sannan wani yake Allah ya saka wa malam da alkhairi tambaya ta anan shine ita ce dai ko ta yi magana akan Allah bai yi halitta don ta kare ba to ya matsayin maganar Ibn al-Qayyim akan fana'in nar karewar wuta in aka kai wani lokaci mai tsawo sannan dan zai zama an shafe wuta sa'annan zai zama to an shafe wuta to ina jin mun taba bayani akan wannan maganar maganar Ibn al-Qayyim ba sarihi ya bace akan cewar zai faɗi cewa wuta za ta kare ana danganta maganar akwai an ruwaito daga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda yake ba zahiri bane kan cewa shi ne kadai maganar sa kuma har mun ambata anan cewa al-Amirus Sana'ani ya masa raddi a cikin littafin sa Raf'ul Asar عن القول لإبطال القول بفناء بفناء النار إذن ظاهر مجنى ظاهر النصوص سنون تشور الله ما أقول كن سنتي زي كما إن متغاس دوما أجتي بغاس متبع زي كما إن الجنة ما غاس دوما بغاس متبع أبندا الله ما أقول كن سنتي يسوع يهيد باينسا daga baya abinda Allah ya so yayi da bayinsa bayan ya shigar da ɗan wuta wuta ya shigar da ɗan aljanna aljanna wannan hukunci yana ga Allah amma ai wannan bai ci karo da abinda muka faɗa ba cewar Allah madaukakin sarki wato baya daga cikin hikima mutum yayi abu ya ƙarar da shi ai Allah madaukakin sarki hikimarsa ta bayyana yayin da ya halitta ya aiko manzanni aka zo ya yi hisabi ɗan wuta suka shiga wuta ɗan aljanna suka shiga wuta hikimar Allah ta bayyana ɗan aljanna suka shiga aljanna ɗan wuta suka shiga wuta me Allah ya ce wa taral mala'ikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq وقيل الحمد لله رب العالمين شكنا كما الله تبين باين أنت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا أنكور إن وتا أتكين جوا جوتا جماعة جماعة أنكور إن الجنة جوا الجنة جماعة جماعة الله يتي كما سيك جملا يتي سنة كيويد الأرش suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu an yi hukunci tsakaninsu da gaskiya sai kuma a ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talibai shi ne hikima Allah ta bayyana ya yi halitta ya aiko musu da saƙo ya yi hisabi ya gama ya ba mu kowa sakamakonsa shikenan hikimar halitta ta riga ta tabbata shi yasa aka ce wa qila alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talibai yayi abin da ya hukunta zai wannan shine sannan kuma ku kula wato maganganu da malamai sukan yi maganar malamai daban take da maganar Allah da manzansa maganar malamai zata iya zamantowa daidai zata iya zamantowa kuskure shi kansa wannan magana da Ibn Ashur yayi da istinbat din da yayi cewar wato baya daga cikin hikima ya zamanto cewar Allah yayi halitta ya zamanto ya kare ta karewar da yake nufi yana nufi a nan duniya ne kuma fahimta ce daga abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani abinda ya bayyana a ciki in akwai wani abu da ya bayyana nasa na kuskure sai a ce wannan kuskure ne balanta babu abinda ya bayyana na kuskure a maganar sa abinda ibn al-qayyim ya faɗa idan har ya tabbata abinda ya faɗa kenan cewar wuta za ta kare wani lokaci shi ma wannan magana ce wanda yake fahimtar sa ce daga abinda ya fahimta daga alqur'ani amma nassoshi nusus ba sa karfafa wannan magana nusus ba sa karfafa wannan magana kuma sannan ba a bayyane yake ba cewa shine sarihin maganar ibn al-qayyim al-jawziya dan haka babu wani cinkaro akan wannan ba haka bane eh ba wai yana cewa ibn al-qayyim yana nufin wutar wutar mu'minai da suke masu sako ita ce za ta kare wannan wani tawili ne ake amma akwai kaulin da suke cewa gabaki ɗaya wuta za ta kare suna ganin cewa wannan shine ya dace da rahmar Allah sannan wannan yake idan mutum zai yi tafiya ta shari'a shin ko zai iya fara cin abincinsa daga gida ko da kuwa zai kai karfe 7 ba fita daga bai fita daga gida ba ko kuma sai ya bar gidansa ko garinsa zai fara cin abincin kuma ko zai iya ci gaba da cin abincin da cin abincinsa ko da ya isa inda zai je ko da ya isa da wuri misalin karfe 2 ko 12 na rana Allah ya kara wa malamin lafiya da fahimta wannan mutum wato ita tafiya ba a yin ta da niyya ana yin ta da aiki ne saboda haka mutum yayi niyyar zai yi tafiya amma sai karfe 10 zai fita ba zai ce zai fara cin abinci tun karfe 7 ba tunda yayi niyyar tafiya tunda ita tafiya ba a yin ta ne da niyya da aiki ake tunda Allah ta'ala cewa ya kaman kana minkum maridan aw ala safari ko wanda yake akan doran bayan tafiya sai wanda yake akan ya hau kan tafiya kaga sai aka ce ala safari wato kamar ita tafiyar wani abun hawa ne da zaka hau kansa wanda yake karfafa wannan ma'ana cewa tafiya tana tabbata da aiki ne ba da niyya ba saboda haka mutum zai fara cin abinci yayin da zai azumi yayin da ya fara tafiya yayin da ya hau kan doran tafiyar shine malamai suke kaddarawa da barin gari duk da yake sahabbai kamar yadda aka rubuta daga irin Anas ibn Malik sun an samu ruksa kan cewa yanda mutum ya hau kan abin hawansa zai iya karya azumin domin Anas yakan hau kan taguwarsa daga kofar gidansa sannan ya ce a bashi koko na ruwa ko madara sannan ya sha sannan ya kama tafiya saboda haka yayin da mutum ya yi azama ya hau kan abin hawa zai bar gari ko da bai ga bar gari din ba ya zamanto akan tafiya wannan zai amma al-ihtiya shine kamar yanda aka ruwaito wannan kuma shi ma fatoyin sahabbai ne duk abin da su Imam Malik suka riko da shi shine idan mutum ya bar garu ya bar gidajen garinsu kamar yanda aka ruwaito daga sayyidina Ali ibn Abi Talib cewa ka ci abinci matsawar baka ganin gidajen garinku kuma ka daina cin abinci matsawar kana hango wato gidajen garinku dangane da isa kuwa yayin da mutum ya isa ko yaushe ka isa indai ka yi tafiyar ai kana halin tafiya ne za ka ci gaba da shan ruwa ko dawowa kai idan ka dawo gida ka iso da karfe 2 na rana ko karfe 12 na rana kana cikin ruksa za ka ci gaba da cin abincinka ba shi ne ba har nake ce muku ana kawowa cewa mutumin da ya dawo daga tafiya da rana ya zo ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila sai ya sadu da ita tunda dukkaninsu sun zamanto an halatta musu shan azumi a lokacin na'am ya iya cin abincin idan ya yi niyyar ba inda da niyyar ne to ka gani to ya zai yi to amma gara missing flight da sauki ne yanzu mutumin da ya tafi airport ya yi azamar tafiya yana kan tafiya sai aka soke jirgin idan aka soke jirgin kaga bai yi tafiya ba ya dawo mazaunin gida amma da ya sha yana kan matafi saboda haka hanyar zai dauki hukuncin matafi saboda yana zaune a gida bai yi tafiyar ba sai kawai ya fasa dama wani yake so ya gani sai aka ce masa ya yi tafiya saboda haka sai ya soke tafiya kaga bai zaman to yana tafiya ba ya je ya karya azumi to a nan wajen ba shi da uzuri shine ai nace in ya isa garin ko da rana ne ko da 12 ne yana cikin halin tafiya duk zai iya shan azumi yana halin tafiya iyakacin kwanaki da aka yi wa mutum ruksa ga mai matafi ya zauna a cikin su shine kwana hudu dan da ranar shiga da ranar fita. To idan mutum zai yi abu sai ya ce wallahi sai nayi, to malam idan bai yi ba kafara ta hau kansa. Eh idan mutum yace zai yi abu ko yace ba zai yi ba yayi rantsuwa kuma bai yi ba to kafara ta hau kansa. Allahumma illa abu ne wanda yake in ya saba da cewa wallahi ba yana nufin kullar rantsuwa ba, amma in yana nufin kullar kudurta rantsuwa da cewa sa wallahi to idan bai yi ba sai yayi kafara. Haka dalika in yace ba zai yi ba idan yayi sai yayi kafara. Amma abin da yake ya riga ya gudana mutum yana yawan fada, Allah ta'ala ya ce la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Aisha radiyallahu anha tace shine mutum a cikin zance ya rinka cewa la wallahi wa bala wallahi, ya rinka ya riga ya saba yace wallahi tallahi kaza. To idan tabadin wannan ne an yi shine wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi lagul yamin, ita ce yasasshiyar rantsuwa, Allah baya riko da ita, Allah yayi afwa akan ta. Akwai sanarwa da inda ake yada tafsirin nan da muke yi daga wannan masallaci na Al-Furqan, ARTV gidan rediyon Abubakar Rini Allah ya ji kansa, daga karfe gidan TV ARTV television da karfe 5 na yamma zuwa karfe 6 na yamma, kuma ana kama su a rediyon FM 101.1 shi ma dai wannan lokacin 5 na yamma da 6 na yamma. Sannan gidan rediyon Garanti daga karfe 4 a karfe 10 na dare zuwa 11 na dare, gidan rediyo Garanti 94.7. sannan gidan rediyon Express shi kuma da safe daga 7:30 zuwa karfe 8 na safe, amma kwana 15 aka dauka saboda haka in an samu wani wanda ya dauki na sauran kwanakin za a cika. Sannan gidan rediyon Freedom lokacin saho 4:30 zuwa karfe 5 na asuba. Sannan akwai Liberty Radio da Television ta Kaduna, ita kuma daga karfe 10:30 zuwa da karfe 10 zuwa 10:30 na yamma. Sannan Rahama Radio daga karfe 5 na asuba zuwa karfe 6 na asuba. A Facebook kuma ana yin sa live video da audio, haka dalika a Instagram shi ma live a video. To wannan ƴan uwa da suke bibiyan karatun sai kawo takardar a karanta, wanda suka dauki nauyin waɗannan karatuka Allah ya saka musu, Allah ya karba daga gare su.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون لعنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لعنك يا فرعون مسحورا. وأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة jinna bikum latifa.
Na'am. Allah jalla wa ala yace walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Wallahi haqiqa mun ba ma annabi Musa ayoyi guda 9 waɗanda suke bayyanannu, masu wato bayyanar dalilin su akan gaskiyar annabcinsa. Fas'al bani Isra'ila, ka tambayi bani Isra'il ya Rasulullah, idja'ahum, yayin da Musa ya zo musu, wato ka tambaye su yayin da Musa ya zo musu wannan labarin na waɗannan ayoyi tara da ya bashi haka ne fa qala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce ma annabi Musa inni la azunnuka ya Musa masfura ni ina zaton kai ya Musa wato mutum ne wanda aka yi masihiri wato wanda ai an taba hankalinsa yana magana waɗanda suke wanda take ta mahaukata wato idan wannan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan domin raddi ga mushrikai cewar aya ba ita ce za ta sa ai imani ba da suke fadan ayoyi Allah madaukakin sarki ya ba ma annabi Musa ayoyi har guda tara manya manya wanda suke bayyane wanda suke sun isa matuƙa wajen bayani kan in dai abu ne wanda ya saba al'ada zai sa ai imani ya kamata a ce Fir'aun ya yi imani amma Fir'aun ya yadda Fir'aun bai bada gaskiya ba sai ya ce wannan sihiri wannan abin da annabi Musa ya zo shi kansa annabi Musa sihiri aka yi masa saboda haka idan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ayar wannan bai nuna kan cewa za su yi imani ba saboda haka wannan ya kunshi raddi ga mushrikai kan cewa da su zo a zo musu da aya wannan ba shi ne zai sa su yi imani ba kamar yanda a farkon surar Allah ya ce walaqad atayna samudan naqata mubsiratan fadhalamu biha mun fa ba ma samudawa aya ita ce taguwa amma suka yi zalunci da ita ma'ana suka karyata ta saboda haka ya nuna cewar aya ba ita ce take sa mutane suke imani ba bal abinda yake sanya mutane suke imani iradar Allah ce da kuma wato shi an fi dauki tafarkin da Allah ya sanya na al'ada cewa ta haka ake kaiwa ya zuwa ga imani waɗannan ayoyi guda tara da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa ya ba mu annabi Musa malamai sun yi sabani akan su amma mafi rinjaye kamar inda Ibn Kathir ya ce a bisa kauli wanda yake shine bayyananne dukkanin su sun zo a cikin alqur'ani babu ko shakka guda biyar an yi ittifaki akan su wanda su ne Allah ya ambata a suratul a'raf fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummal wa ad-dafadi'a wa ad-dama ayatin mufassala Allah yake sai muka aiko musu ruwan tufana wato ruwa mamako wanda ya cinye gidajen su baki daya bayan nan da ruwan ya zo sai suka ga yabanya ta fito sai Allah ya aiko musu da fari suka cinye duk amfanin fari ko ina wannan ma aya ce bayan nan sai Allah ya aiko musu da kwaɗi kwaɗi ko ina ruwa idan ba kibbe daga cikin mutanen Fir'auna idan ya zo zai sha ruwa ko zai ci abinci wannan ruwan sai ya koma kwaɗo sai dai ya haɗe kwaɗo dan bani Isra'il zai sha ruwa zai ci abinci amma da zai sa a bakinsa ya ce ma ba kibbe kawo bakinka in sa maka ruwan kwaɗo ne kwaɗo zai zama a bakinsa kwaɗi ko ina waddan da jini abuwan wani umman tukuna kwarkwata Allah ya jarabce su da kwarkwata kwarkwata ko ina suka kasa sukuni bayan nan kuma Allah sai kuma Allah ya jarabce su da addam jini ruwansu ga baki ɗaya koma jini amma ruwan kiftawa banda ruwan bani Isra'il ruwan mutanen Fir'auna shine jini banda ruwan bani Isra'il shi ma da bani Isra'ili zai gunsu ruwa ya zo ya sa a bakin bakifte kan ya sha yana shiga bakin bakiftan sai ya koma ji ko yaushe idan aya ta zo musu sai su ce ya Musa da ulana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون idan masifar ta abu gare su tunda dai ba sun ce autati ba su quraish ne suka ce autus kita samaa kama za anta alaina kisata sako mana da sama ba azaba bace sako mana da ita to irin waɗannan ayoyin sun zo mu annabi Musa kuma ko yaushe ayat ta zo musu ga abin da suke tawa sai su koma wajen annabi Musa la in kashafta annar rijza idan ka yaye mana wannan annoba la nu'minanna laka wallahi za mu ba da gaskiya da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il za kuma mu saki bani isra'il ka tafi da su falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yanqusun yayin da muka yaye musu wannan annoba wannan bala'i ya zuwa ga ajali wanda suka kayyade su masu isarsa ne sai ga su warware sau biyar din waɗannan kun ga waɗannan sune guda biyar to sauran guda hudu daga cikin ayoyin sune al-asa sandan annabi Musa yanda idan ya jefar in ya jifa da shi sai ya zamanto maci tunda adama a fir'auna abin da yace masa qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin falqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhiri da fir'auna yace masa in ka zo da aya kawo in gani sai ya jefa sandan sa sai gashi ya zamanto maci yasa hannunsa a hamatarsa ya fito da shi sai ga hannunsa yana kyalkyali ba kyalkyalin mai cutar baras ba kyalkyali ko haske na kyalkyali ba haske na gushewar fata ba na ko ne irin na zaba yaɗin wannan yanu wannan sune ayoyi guda biyu kun ga bakwai kenan to na takwas shine as-sini shekarun fari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun fari wanda Allah ya saukar ma bani Isra'i a wanda ya saukar ma mutanen fir'auna walaqad ahadna ala fir'auna bisinina wa naqasin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun to wannan sune as-sinin shekarun fari na tara din shine wa naqasin min ath-thamarati tawaya na wato a amfanin gona ba ai farin ba amma ya zamanto in aka zo girbi maimakon a samu zangarniya maimakon a samu zangarniya goma da aka so da aka saba samu a masara da kir za a samu guda daya shine Allah ya dauke albarka a cikin amfanin gonar su wannan sune guda tara waɗansu suna sanya teku cewa yana daga cikin tara cewa Allah ya annabi Musa ya daki teku ya dare amma wannan ai ba aya ce ga fir'auna ba domin a lokacin nan da suka ga wannan da suka yi imani imanin bai amfane su ba haka dalika waɗansu suna sanya dutse ya zamanto shine ɗaya daga cikin ayoyin guda tara ya ji yadda annabi Musa ya daki dutse sai idaniyar ruwa guda goma sha biyu su ƙulƙulo daga ciki wannan ma ba aya ce ga fir'auna ba ga bani isra'ilci dan an halakar da fir'auna lokacin haka dalika manna wassalwa al-mannu wassalwa bani isra'il ne fir'auna bai ga manna wassalwa ba ko lullubewar girgije wannan ba aya ce ga fir'auna ba ayoyin da suke ga fir'auna sune waɗannan guda tara shi yasa din waɗansu daga cikin manyan malaman tafsiri da suka sanya su a ciki ya zamanto aka yi musu raddi da wannan cewa a'a ayoyin da Allah ya ambata guda tara din da Allah ya ba mu annabi Musa ayoyin da ya suke ga fir'auna idja'ahum yayin da annabi Musa ya zo musu to hikimar da Allah yake fas'al bani isra'il ka tambayi bani isra'il domin a cikin tambayar bani isra'il ya nuna kan cewar wato a bayyana hujja akan mushrikai tunda su mushrikai ai suna zuwa wajen bani isra'il ne su tambaye su akan cewar wane ne akan gaskiya mu da muke addinin iyaye da kakanni ko ko shi da yazo yake cewa addinin iyayenmu da kakanninmu kasa ne amma yadda su ne masu hukunci saboda me saboda suna da ilimin littafi to sai Allah yake a tambaye su da suke da ilimin littafin ba kun yarda da su ba to ka tambaye su an yi haka ko ba ai haka ba kuma ka gani bani isra'il ne za su ci tunda a lokacin nan suna so su faɗi abinda yake aya ce ta annabi Musa za su gaskata eh an yi haka saboda abinda zai halakar da fir'auna ai maslahar su ne an yi musu su ƴan gatan Allah ne a kansu aka halakar da fir'auna za su faɗa cewa fir'auna ya azabtar da su Allah ya nuna masa ayoyi na azaba ya ce zai yi imani bai yi imani ba daga ƙarshe Allah ya halakar da su saboda haka kaga a cikin wannan akwai kafa hujja akan mushrikai sannan kuma akwai ƙara ma musulmi muminai imani tamanina yayin da ahlul kitab suka yi muwafaqa da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa suka ce to domin shi wato haɗo dalilai ta kowane fuska ana buƙatar sa domin me domin ƙarfafa gaskiya ita gaskiya da abinda zai hidimta tabbatarta abin so ne sannan kuma da aka ce a tambaye bani isra'il shi kansa daga cikin fa'idar tambayar bani isra'il a kafa hujja ga su bani isra'il ku da ake zuwa ana haɗa kai da ku kuna yakin gaskiya har kuna cewa ku je ku tambaye shi akan ruhi me zai gaya muku ku tambaye shi kan kaza ba dan su imani ba sai dan su daɗa ƙara bazama kafirai cikin kafirci suna amfani da ilimin su dan yaƙi da gaskiya wanda yake sun san gaskiya ce ta hakika to sai Allah yace ku tambaye shi dan a kafa hujja ga bani Isra'il domin su abinda su za su so bani Isra'il ya zamanto fagen fagen ilimi na littafin da Allah ya saukar daga sama nasu ne su su kade da haka suke hassada cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin jinsin ilimin da suke da shi fiye ma da abin da yake hannunsu to yayin da Allah ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaye su su bani Isra'il an yi haka ko ba a yi haka ba in aka tambaye su wato sai su wannan sai ya zama to kunyata a gare su wannan sai ya zama to kunyata a gare su su san wannan ilimin yana wajen su su fada sun gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba su kadai ne malamai ba kenan ga Allah ya saukar da wani jinsi da wani generation sabo na malamai idan suka ƙaryata sun ƙaryata kansu kuma sun san abin da suka ƙaryata wanda duk ya ƙaryata abin da yake ya sani ba zai yi bacci lafiya ba saboda haka an sa su a cikin kwana da Allah ta'ala yake fas'alu a tambaye su to annabi fir'aun yace ma annabi Musa ni ina tsammanin kai mashhur wanda aka yi masihiri ne kun san a wani waje yace inna hadha la sahirun mubin yace shine mai sihirin domin makami makami ne yace shine mai sihirin a wani makami yayin da yaga kuma mutane wato sun ga abin yafi karfin sihiri sai yace a a shi ake masihirin qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun da yace a qala fir'aun wa ma rabbul alamin wane ne ubangijin talikai yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin قال لمن حوله الا تستمعون كنت ابن ديكي فدا قال ربكم ورب ابائكم الاول يتي كو اي كما شيني اوبنجيجينكو كما اوبنجيجين ايايانكو سيتي ا ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون wannan manzon da yake da ake aiko zuwa gareku mahaukaci ne wato an masa sihiri shine nan Allah abin da ya fada kenan wato yayin da ayoyin suka bayyana a gare shi sai yace ai mahaukaci ne duk domin me domin ya wasa da hankalin mutane to wani radi Annabi Musa yayi masa Allah ta'ala yace sai Annabi Musa yace laqad alimta haqiqa kai fir'auna wallahi ka sani ma anzala haula'i ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi illa rabbus samawati wal ard sai ubangijin samai da ƙasa basair waɗannan ayoyi suna wato masu sanyawa ai izina alura domin a gane ƙarya daga gaskiya amma kana yin wato mu'anada kake yi take gaskiya kawai kake yi wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura kuma ni ina zaton ka kai ya fir'aun halakake ne as-subur shine halaka shi ba yace ma annabi Musa ni ina zaton ka kai sihirtacce bane to ni kuma ina zaton ka kai halakake ne nan annabi Musa sai yace laqad alimta ka sani wannan ya tabbatar da abinda Allah ya bayyana mana a cikin Al-Qur'ani a suratul Naml wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu da ayoyin Allah gashi kuma zukatansu sun yi yaqini da ita saboda me saboda zalunci da girman kai saboda zalunci da girman kai to shine Annabi Musa ya gaya masa anan ka san cewa ba wanda ya saukar da waɗannan illa Ubangijin samai da ƙasa shi yasa ma bai ce illa Allah ba bai ambace Allah ba sai ya ambace shi da sifarsa sifarsa ta halittar samai da ƙasai wanda take nuna ikon sa cewa wanda yake da iko akan halittar sama da ƙasa shine yake da ikon yayin wannan abu wato ya canza irin waɗannan ka'idodi ya sauko da ruwan tufana ya sauko da kwaki ya sakar muku da kwarkwata ya sanya muku abinda kun kasa fir'auna da yake cewa shine ubangiji al'ala ga mutanansa ya kasa dauke musu suka dawo wajen Annabi Musa suka nemi ya yaye musu kuma Allah ya yaye suka sake komawa saboda aka kaga sun san cewa Allah ne ya kawo da ba sani ba za su zo wajen Annabi Musa kan Allah ya yaye musu ba dan haka suka rinka fara ud'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna rabbaka loka mana ubangijinka saboda alƙawarin da ke tsakaninka da shi kaga sun san cewa Allah ne ya kawo shi Annabi Musa ya nanata masa wannan to haka akan faɗi hujja akan kafiri a karrara masa a maimaita masa abin da ya sani koda yana inkari domin wannan yana daga cikin abin da zai rushe yaqinin sa abin da zai sanya masa rauni a zuci da yake kuma ba wani abu ne yake faɗa ba zuciya ce take faɗa wannan kudurin na zuciya in ka raunana shi shine abin da ake cewa psychological warfare wato ka yaki tunanin mutum to shine annabi Musa yayi yace masa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair sannan kuma ya gaya masa wani yace wa inni la adunnuka ya fir'auna mabura kuma ni ina zato kai ya fir'auna halakake ni wannan kuma kaga tahwif ne ban tsoro ne cewa ka kusa halaka annabi Musa amma sai yace wa inni la adunnuka ina zaton ka ta babin ladabi da Allah domin bai yanke masa cewa halakake bane amma daga dukkan alamu halaka ne amma sai ya kawo zato saboda ya bada damar cewa bai sani ba la'alla rahama ta riske shi ya tuba to kun ga haka ake haka annabawa suke ladabi tare da Allah ba sa wucewa gaban Allah ba sai ma Allah gaba gadi bai yanke masa halaka ba gashi fir'auna ne sai ce ina zato kai halakakke ne saboda ya ladabi ga Allah jalla wa ala to ina ga wanda zaka ji dan kaga mutum yana cikin sako zaka rinka kallon sa kamar kai ne mahaliccin sa kamar kai ne rahmat take hannunka kana hukunci a kansa kana halaka shi kana nuna masa karerre ne shi watsatse ne shi la'ananne ta yaya zaka yi haka ga annabawa abinda yake faɗa akan fir'auna sai ya amfani da kalmar sako to wannan ya kamata mu dauki izina akan wannan mu rinka ladabi da Allah musamman wajen hukunci akan bayin Allah bayi na Allah ne shine ya san yanda zai yi da kowa shine ya san yanda zai yi da bayinsa ba kuma wanda ya san abinda Allah ya koye tare da kowace da wani bawa nasa duk abinda kake gani bawa na kai baka san abinda Allah ya koye tare da shi ba kai ladabi ga Allah ka nuna cewa hukunci na Allah ne domin shine yake da sani kai baka da sani shine yake da iko kai baka da iko in a hannunka ne duk wanda ya sako sau daya ma sai ka ce ya mutu ya lalace ya halaka bayan kuma kai kana yi ninkin ba ninkin amma in a wani ne sai ka rinka ganin kan cewa ya halaka da yake wani ne saboda rashin adalci ne to kada mu rinka sanya Allah akan sikelin namu mu rinka ladabi tare da Allah to Allah ya ce fa arada an yastafizahu sai fir'auna yayi nufin ya girgiza su min al-ardi ya girgiza su domin su fita daga cikin ƙasa ƙasa da ake nufi a nan Misra ya nufin ya girgiza su wato ya tsoratar da su ya sanya su tilas su fita daga cikin ƙasa al-istifzaz ta zo a maganar tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mushrikai wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idan la yalbathuna khilafaka illa qalila sun so su girgiza ka domin su fitar da kai daga ƙasa ita ce makka to in kuɗa sun yi haka ba za su zauna a bayan ka ba sai kaɗan to sai to Allah ta'ala ya kawo wannan kisa ce to fir'auna sai ya so ya girgiza bani isra'il ya fitar da su daga ƙasar misra Allah ya ce fa aghraqnahu sai muka nutsar da shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi sune rundunoninsa gabaki ɗaya su ba a bar kowa ba domin ya ce wa inna la jami'un hadirun gabaki ɗaya mu a shirye muke duk suka taru gabaki ɗaya ya ce wa innahum lana inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana la gha'ibun wa inna la jami'un hadirun Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa umur su sun ɗauka cewar fankama suke sun isa gabaki ɗaya mu zamu isa kamar waɗannan watsatsu ƴan ƙalilan su ne za su yi mana haka su takale mu mu kuma gabaki ɗaya mu a cikin shiri muke da mu da rundunoninmu bari mu fita mu je mu same su Allah ya tafi muka fitar da su daga cikin aljannatai da idanuwa wa zuru'in wa maqamin karim da gonakinsu da wuri na ni'ima da suke zaune a ciki kadhalika wa awrathnaha bani isra'il kamar haka muka gadar da su ga bani isra'il to haka fir'auna yayi Allah yake fa agharafnahu sai muka nutsar da shi wa man ma'ahu da wanda suka tare da shi jami'an da baki ɗayan su wa qulna min ba'dihi li bani isra'il kuma bayan mun halaka muka ce bayan mun halakar da shi ga bani isra'il uskunul ard ku zauna a cikin ƙasa ƙasar da ake nufi anan shine ƙasar sham wanda Allah ya yi ma alƙawarinta ga annabi Ibrahim yayi alƙawarin sham ga annabi Ibrahim kamar yanda Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul anbiya cewa wa najaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin muka tsirar da shi da annabi Nuhu ya zuwa ga kasar da muka yi albarka gare ta ga talibai kasar Sham wanda yanzu suke rusawa kasa ne albarka Syria ba wato ita Sham ta hada da Syria da Jordan da Palestine da kuma arewacin da da can karshen Saudiya akwai bangaren Saudiya da a cikin wato gefen Sham yake wanda yake shine kudancin Jordan kenan dukkan Sham kai har kudancin Syria ai kudancin Turkey irin su Antakya da Tarsus wanda duk a cikin Turkey suke duk suna cikin Sham duk suna cikin Sham kasa ce mai albarka na'am
Gaza
Palestine take eh ita ce kalbin Sham ita ce kwariyar Sham to to ita ce kasar da Allah ya tsirar da bani Isra'il zuwa gare ta وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة إذن القور تاشن القيامة يزو شيني القور رأي والله را يزو جئنا بكم لطيفا زام زودكو جماعة جماعة إشارة جتي ور تاكن تاشن القيامة سي الله ياتار يهودا وعشا كنسان شكروس كي دبني الله مطفقين سركي ya warwaka su a bayan kasa kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul a'raf wa ta'azzana rabbuka la yab'athanna ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adab inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim wa qatta'nahum fil ardi umama Allah ya warwaka su a cikin kasa shekaru dubtun shekara ta 70 bayan shekara ta 70 lissafin kirista lissafin wato anno domini da ake faɗa Christian era 70 AD lokacin da aka rusa Baitul Maqdis aka kori Yahudawa ba su koma Baitul Maqdis ba sai shekara sai cikin 1945 shekara 1945 da suka samu kasar Isra'il to wannan akwai hikima suka dauki shekara 2400 shekara afwan shekara 2800 da wajen 70 suna wawwatsa a cikin duniya ba su da kasa daya sai yanzu Allah ya tattaro fa idza jaa wa'dul akhira idan alqawrul lahira yazo ji'na bikum latifa zamu zo da ku jama'a jama'a haka sai ka rinka hijira daga Russia daga Poland daga Portugal daga Spain daga Germany daga America yanzu ma gashi nan suna kwaso su daga Ethiopia daga Morocco sun je kwanaki sun kwaso su daga Yemen duk su tattaro ga baki ɗaya su saboda alƙawarin Allah sai ya tattara su a nan wanda a lokacin nan za a yi tashin alkiyama za su tara lokacin saukan annabi Isa za su yaƙi da musulmi suna da ƙarshen jagorancin annabi Isa yahudawa suna da ƙarshen jagorancin dujjal Allah zai halakar da dujjal a hannun annabi Isa ya zamanto duk wanda bai karbi addinin Allah ba annabi Isa ba zai karbi jizya daga gare shi ba sai dai ya bar duniya sannan kuma Allah ya hukuncin abinda zai yi bayan nan kuma Allah ya saukar da Ya'juj wa Ma'juj sannan manyan alamomin sa al-kiyama su zo sannan Allah ya kashe duniyar sa saboda haka wannan ishara ne ga yanzu abinda muke gani fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum latifa na'am to duk wannan kun ga aya ne akan cewar akwai misali tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa kun ga surar ta bude da wa atayna musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'il وَجَعَلْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا to kamar yanda annabi Musa Allah ya bashi at-taura Allah ya ambata to haka annabi Musa haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba Allah ya bashi al-Qur'ani dan haka da wada kamar yanda Fir'auna yace a kawo masa aya kuma yaga ayar yake imani Quraysh ma haka suke cewa a kawo musu ayar in ayar ta zo ba za su imani ba kamar yanda Fir'auna bai imani ba kamar yanda Fir'auna yayi barazana yayi kokari ya fitar ya kori annabi Musa da mutanen sa daga Misra yanzu Quraishi suna yi menene aqibar Fir'auna Allah ya halakar da su to aqibar Quraishi ma Allah zai halakar da su dan sunnar Allah kenan idan muta idan mabiya annabawa suka ce za su kori annabi daga tsakanin su to shikenan wastafahu wa qaba kullu jabbarin ani to a lokacin nan dukkan wani jabberi ne taurin kai ya tabe kukan sa kashin sa ya gushi haka sunnar Allah take to shi yasa aka kawo kamantawa tsakanin wato Fir'auna da sakon annabi Musa cewa tibbul asl haka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kuma kamar yanda Allah ta'ala yake wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila suna kokarin su kore ka to idan suka kore ka ka fita daga makka to ba za su zauna bayan ka ba sai ka dan kuma kun ga suna matsama annabi sallallahu alaihi wasallam yana hijira da shekara ta kewayo a cikin shekara ta biyu aka yi yakin Badar duk manyan kafiran nan al-mustahzi'in aka aka kashe su ba su koma makka ba sun batta har abada sai aka jefa su ko mushan su ba a kai makka ba hatta Umayyah bin Khalaf da ya kama hanya shi ma a hanya ya mutu ba a kai gawarsa makka ba sun batta to alƙawarin Allah kenan وبالحق أنزلناه
بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
صدق الله العظيم وشيك هذا shi kanta karatun da muka ji sai ya zama to ya ishe mu gobe zamu sake mai ne tashi ne tafsirin insha Allah Allahu akbar 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 Allah